السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين. اليوم منا يمتن الأمس شاهدوا ga watan sha ɗaya goma watan Shawwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1447 wadda ta dace da biyu ga watan hudu watan Afrilu kalandar albashi shekara 2026. A karan farko tun wucewar sallah Allah ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka na Juma'a da ke nan railway bakin shagunan mai unguwa Alai Shehu Abdullahi nan cikin garin Kano a tarayyar Najeriya, domin ɗora da gaina muka tsaya a karatun littafin Al-Wajiz fi fiqhi sunnati wal kitabi al-aziz wallafar babban malami Abdul-Azim bin Badawi. Muna cikin kitabun nikah, kuma muna gaba da malam ke bayani akan haƙƙoƙin ma'aurata. Karatun da ya gabata mun kai ƙarshen haƙƙoƙin mata akan mijinta. Yau insha Allah za mu tashi matashiyar magana da malamin haƙƙun rajuli alal mar'a, shafi na 359 faƙara ta farko sadara ta biyu daga sama, inda malam isa wannan matashiya. Da fatan Allah ya taimake mu ya samu dace. Malam yace haƙƙur rajuli ala almar'a, haƙƙin mata miji akan matar shi. Karatun da ya gabata mun ji haƙƙoƙin mata akan mijinta, mun ji haƙƙoƙi guda goma da malam ya faɗa. To kamar yadda matar ke da haƙƙi akan miji, shi ma mijin na da haƙƙi akan ta. Shine kuma kamar yadda malamin ya faɗi haƙƙoƙin matar, zai kuma faɗi haƙƙoƙin shi mijin. Inna haqqa ar-rajuli 'ala al-mar'ati 'azim, lallai haƙƙin miji akan matarsa haƙƙi ne mai girma. بين النبي صلى الله عليه وسلم عظمته بقوله فيما رواه الحاكم وغيره من حديث أبي سعيد annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin nauyin haƙƙin miji da girmansa akan matarsa da fadarsa cikin hadisin da Imam al-Hakim da wani sai ruwaye suka ruwaito daga hadisin Abi Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce haqqul zawji ala zawjatihi allau kana bihi qurhatun falahsadha ma addat haqqahu nauyin haƙƙin miji akan matarsa ya kai da bisa kaddarawa a ce ina da wani kurji kurjin ya rube yayi ruwa kamar gyambo sai ta zo ta sa harshe ta lashi ma addat haqqahu bata sauke haƙƙinsa bata biya haƙƙinsa ba wannan hadisin Imam al-Hakim ya kawo shi cikin mustadrak juz 16 shafi na 227 hadisi lamba 247 ina cikin sahih al-jami' hadisi mai lamba 3348 to da haka haƙƙin haƙƙi ne mai girma wal mar'atu al-kayyisatu al-fatina mace mai hankali wadda take fadakakkiya ba makakkiya ba hiya allati tu'azzimu ma azzama Allahu wa rasuluhu ita ce matar da ke girmama abin da Allah da manzansa suka girmama wa hiya allati tuqaddiru zawjaha haqqa qadarihi ita ce wadda take girmama mijinta hakikanin girmama shi fa tajtahidu fi da'atihi sai ta iya kokarin ta wajen yi masa da'a lianna da'atuhu min mujibatil janna saboda da'a ga miji na daga abubuwan da dole sai mace ta yi su da take da miji sannan ta shiga aljanna an gane qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha ila laha udkhulil jannata min ayi abwabiha shay duk matar da ta aikata waɗannan abubuwa guda hudu idza sallati almar'atu khamsaha imma ce ta sallaci sallolinta guda biyar daga asuba zuwa isha wa samat shahraha kuma ta azumci watanta na ramadan ta rama wanda ta sha dalilin larura ta mata da take zuwa musu wata wata al'ada wa hafizat farjaha kuma ta kiyaye farjinta bata bari wani namijin banza ya kwanta da ita ya sadu da ita ba wa ta'at zawjaha sannan ta yi da'a ga mijinta wadda ta aikata waɗannan abubuwa guda hudu ƙila la haza a ce da shi ita udkhulil jannata min ayi abwabiha shi shiga aljanna ta duk ƙofar da yake ga dama aljanna an gane wannan hadisi Imam al-Hakim ya kawo shi a cikin mustadrak juz 16 shafi na 228 hadisi mai lamba 250 annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ƙofofin aljanna guda takwas akwai ƙofar kaza ƙofar kaza sai Abubakar Siddiq Allah ya kara masa yadda yace ya rasulullah ka fi uwata ka fi ubana shin akwai wanda za a kira shi shiga aljanna ta waɗannan ƙofofi ma'ana kowace ƙofa a ce zai iya shiga aljanna ta nan sai annabi ya ce ƙwarai kai kana cikin su sai Abubakar to kaga yanzu macen da kaiwa mijinta ta sallaci sallolin ta biyar ta kiyaye ta azumci watanta ta kiyaye farjinta kuma ta yi da'a ga mijinta ita ma za a ce shiga aljanna ta kofar da kika yi ba an gane ku to kaga da'a biyayya ga miji kyautata wa miji mace mai hankali sai ta yi fa ta'ammali ayyatuha almuslima da haka ya kiyarwa musulma ki lura da wannan bayani kaifa ja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'atu zawji min mujibati al-janna yadda annabi sallallahu alaihi wasallam isanya da'a ga miji na daga abubuwan da ke wajen samuwar su ke wajen sai an same su sannan mace ta samu shiga aljanna ka salati wa siyam kamar sallah da azumi falzini ko falzani ta'ata da ka ke lazimci wa mijinki da'a wajtanibi ma'siyata ki kiyaye saba masa fa inna fi ma'siyatihi ghadaban rabbi subhanahu wa ta'ala dan a cikin saba wa miji akwai fushin ubangiji mai tsarki da daukaka qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsi bi yadihi na rantsuwa da wanda raina ke hannunsa ma min rajulin babu wani mutum da yadu umra atahu ila jirashi zai kira matarsa ya gayyato ta ce ta zo kanki fadarsa su kwanta fata aba alai sai ta ki sai masa kiyo illa kana allazi fi samai sakhatan alaiha hatta yarda anha fa sai wanda yake sama wai wanda yake sama wai yake sama Allah yana sama jama'a an gane Allah yana sama kun san mu matsalar mun annabi ya faɗa ba compromise ba ma sauraron kowa annabi yace Allah yana sama Allah yana sama ba wani abu da zaka ga maka ce annabi Allah baya san mu yadda zaka bata lokacin ka ne kawai amma Allah yana sama annabi ya fi kowa sanin Allah yace Allah yana sama da haka Allah yana sama an gane ita fate sai wanda yake sama ya kwana ina mai fushi da ita hatta yarda anha har sai mijin nata ya hakura ya yadda ya yafe mata wannan hadisin Imam Muslim ya kawo shi a cikin Sahih Muslim juzu na biyu hadisi mai lamba 121,060 cikin baka hadisi na 1436 a sanin littafi an gani to dai ainihin Allah ina fushi da fushin miji amma fushin da mijin yayi na gaskiya ba fushi na zalunci ba an gani sai kada mutum ya je yi fushi da matarsa fushin zalunci to shi sai Allah ya fushi da shi saboda ya dauki wata hanya ta cutarwa an gani da haka fushin da zaka yi har Allah ya yi fushi a kansa shine fushin da kai na gaskiya wanda yana kan oda ina kan hanya kana da inci ko kana da gaskiya a haƙƙinka ne sai mata abinda ainihin wato kai fushi din awwalan daka abu na farko fal wajibu alayki ayyatuha almuslima abinda yake wajibi akan ki yake yar uwa musulma anta dini li zawjiki bis sam'i wat ta'ati fi kulli ma ya'muruki bihi mimma la yukhalifu ash-shar' ki addini ga mijinki ta bangaren ji da biyayya cikin duk abin da yake umartar ke da shi cikin abin daga abin da bai saba shari'a ba wa hadari kullal hadari min al ifrat fi ta'a kuma ki yi taka tsantsan ko wani irin saka tsantsan wajen sakaci wajen yi masa da'ar hatta tuti'ihi fil ma'siya ko kuma ki wuce gona da iri wajen yi masa da'a har i zaman tukin masa da'a cikin saban Allah fa innaka in fa'alti kunti asima ɗayan kin wa mijinki ne ya wajen saban Allah to kin zama mai laifi laifi ne yi wa miji da'a biyayya cikin saban Allah ko da aka ce mata ta yi wa mijinta biyayya ba cikin abin da yake da'a ne ga Allah ba cikin abin da yake saban Allah ba an gane wa min dalika masalan misali na daga cikin abin da in kin yi kin saba wa Allah an tuti'ihi fi izalati sha'ri wajhiki tajammulan lahu a ce ita ki aske gashin fuskarki ko gira ko wani abu wai saboda ki masa kwalliya in kin haka kin saba wa Allah da haka malaman da suke bayar da fatawa ga mata cewa mijin su za su abu wai ya halatta da ji tsoron Allah da'ar miji na shiga ƙarƙashin da'ar Allah ne ina fatan mun gani ai da da'ar Allah ake wa mijin da'a don haka a sa ta ta saba wa Allah saboda wai tsaida ga miji wannan kun sani ba daidai ba ne da ku gaya musu gaskiya suna sauraron ku suna jin abin da kuka gaya musu ku gaya musu gaskiya in kun gaya musu za su gyara faqad la'ana an-nabi sallallahu alaihi wasallam an-namisata wal mutanammisa dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsinewa matar da take ainihin wato annamisa wadda take ya askewa mata gira wal mutanammisa da ita wadda aka askewa da annabi ya tsine musu wannan hadisin hadisi ne mutafaqun alayhi Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito shi kai ba su ba hadisin nan malaman hadisi shidan nan gaba ɗaya kowannen sai ya rawaito shi Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin Sahih Bukhari juzu na 8 shafi na 630 hadisi ne lamba 486 Imam Muslim ya kawo shi a cikin Sahih Muslim juzi na uku shafi na 1687 hadisi ne lamba 2225. Imam Abu Dawud a cikin Sunan juzi na 11 shafi na 225 hadisi ne lamba 1451. Da Imam An-Nasa'i a cikin Sunan juzi na 8 shafi na 146. Da Imam Tirmidhi a cikin Sunan juzi na 4 shafi na 193 hadisi ne lamba 2932. Da Imam Ibn Majah juzi na farko na Sunan shafi na 640 hadisi ne lamba 1989. To da haka dan mijinki ya ce a cikin gidanki ko rage ta karki wannan hudud ne, iyaka ce ta Allah, it's a red line. Allah ya sa red line sau shedan ne ita sai ya umarci bayan Allah sai sun sauya halittar Allah. An fahimta? To yanzu a sa ki zama mai da'a ga shedan saboda ki kyauta sa mijinki? An gane. Wa min zalika, ina daga cikin abinda ba za ki wa miji da'a a kansa ba, an tuti'ihi fi tarkil khimari inda al-khuruj min al-bayt, ki masa da'a wajen yin shiga ta kwarai yayin fita daga gida. Shi ma lai yace al-khimar, wato murfin fuska, wannan abin nan da suke sawa niqabi. To amma sai ka ce hijabi wanda yake na shari'a, sai ce karki sa in zaki fita daga gida, la'annahu yuhibbu an yatabaha bi jamaliki amama an-nas, saboda yana so alfahari da kanki a gaban mutane. To karki yadda aike ba kan sayarwa ba ce, in ma kan sayarwa ce shi ya saya. An fahimta? Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan manzo Allah su sallallahu alaihi wasallam ya ce sinfani min ummati min ahli an-nar lam arahuma, nau'i biyu daga al'umma ta yan wuta ne amma ban gansu ba, ma'ana ba su zo lokacin annabi yana rayu ba. Na farkon su qaumun ma'ahum siyadun ka aznabil baqar yadribuna bi an-nas, wadansu mutane ne akwai bulalu a hannunsu kamar ainihin jelar shanu suna dukan mutane da su. Kaga dogarai da fadawa ko da ake shawa da su da protocols da wai sai su taka tsantsan ke a gani. To wai kai tsakani da Allah kai wa mutane adalci, mutum nawa aka tsallake ba tafi a kalle shi ba sai aka zo a kalle ka, kuma dan an zo a kalle ka sai a jikin wanda ya zo kallon ka, kai wa mutane kai wanda ya zo kallon ka adalci, ya wuce wani ya wuce wani ya wuce wani dan kai ya zo ya ganka, kuma dalilin ka sai a jikin shi dan ya zo ya gan alfarma ta zo a ganka ko alfarma shi. Yanzu ka zo ka wuce kamar kashi ko mai diban kashi, zaka mutane suka yi maka haka zaka ji dadi? To kuma sai a zo a kalle ka a ji dadi ka ji dadi, kuma sai a dake ka dalilin sai a dake mutane saboda an zo. Is it make sense? Wannan akwai hankali a cikin wannan? To annabi dai ya ce suna rike da bulalu kamar ainihin jelar shanu suna dukan mutane da su, waɗannan yan wuta ne. Ya ce wa nisa'un kafiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun, da wasu mata kafiyatun ga su da tufafi, ariyatun amma kuma tsirara su, mumilatun suna tafe suna rangwada, ma'ilatun suna jawo hankalin mutane zuwa gare su suna karairaye jiki, ru'usuhunna ka aslimatil bukhtil ma'ila, kawunansu kamar ainihin wato tozan raƙuma wanda saboda tsayin tozan sai da ya kwanta. Annabi ya ce la yadkhulna aljanna, irin waɗannan matan ba za su shiga aljanna ba, wala yajidna rihaha, kuma ko ƙanshinta ba za su samu ba, wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza, tare da cewa ƙanshin aljanna ana biyo shi daga tafiyar kaza da kaza, a wata riwaya shekara kaza da kaza, a wata riwaya shekara 40, a wata riwaya 70 kharifan shekara 70. Wannan hadisi ne sahihi, ina cikin Sahih Muslim juzi na 3 shafi na 1680 hadisi ne lamba 2228. An gane
wa min zalika ina daga cikin abin da in kin yi wa mijinki na da'a kin yi laifi kin yi sabo an tuti'ihi fil wati'i fil mahidi aw fi ghayri ma ahalla Allah ki wa mijinki da'a wajen saduwa da ke lokacin da kike al'ada ko kuma a inda ba nan Allah ya halatta a sadu da mace ba ma'ana ta dubura faqad qala sallallahu alaihi wasallam dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata haidan aw imra'atan fi duburiha wanda duk ya zakewa mace mai al'ada ya kwanta da ita ya sadu da ita saduwar aure ko kuma a izakewa mace ta duburarta aw ka ahinan ko izakewa boka fa saddaqahu bima yaqul kuma ya gaskata bokan game da abin da ya faɗa faqad kafara bima unzila ala muhammad haqiqa ya kafirce da abin da aka saukar ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aka saukar wa annabi qur'ani to wanda duk iwa haka to ainihin ya kafirce abin da aka saukar ga annabi wannan hadisin ina cikin sunan na ibn majah juz'i na farko shafi 209 hadisi ne lamba 139 ina cikin sunan tirmidhi juz'i na farko juz shafi na 90 hadisi ne lamba 135 amma a ruwayar shi imamu tirmidhi bai ce fa saddaqahu bima yaqulu ba an gane to da haka kina al'ada karki ce tunda mijinki ya ce ai ya neme ki ya zaki sai ki ce kina al'ada Allah ya hana an gane ku haka nan in yace zai sadu da ke ta dubura sai ki sai maza suna nan suna cutar mata da yawa sai sai ai Allah ya ce fa su har sa kuma annashitu ku zai zo gonar ku ta yadda kuka ga dama da ta gaba ko ta baya ko duk ɗaya ne saboda haka su kuma an ja musu aya Allah sarki baiwar Allah sai ta yadda a haramun ta gaba ko ta bayan da ake nufi ta ɓangaren da Allah ya halatta ta da mai ta farji amma da aka ce ta gaba ko ta baya ba ana nufin ya sadu da ita ta farjinta ko ta dubarta ba a'a in sadu da ita ina fuskantar ta gaba ko ina fuskantar ta baya shine abin da ake nufi an gane wa min zalika ina daga abin da in ba za ki wa miji da'a a kansa ba in kin saba wa Allah an tuti'ihi fi zuhuri 'ala ar-rijali wal ikhtilat bihim wa musafahatihim ki wa mijinki da'a wajen bayyana ga maza ki fito cikin maza kamar ana biki ki fito kina kwalliya ko kina adina cikin maza wal ikhtilat bihim da cuɗanya da su wa musafahatihim da gaisawa da su an gane ana yin musafaha faqad qala ta'ala haqiqa allah madaukaki yace wa idza sa'altumunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab al-ahzab 53 wa idza sa'altumuhunna mata'an in kunta shi tambayar matan manzon allah wannan ana magana da matan annabi fa ko akwai matan da suka fi tsarki fiye da matan annabi akwai wata mace da tsarkin ta yake tsarkin matan annabi to su ake gaya wannan magana ake gaya sahabbai kuma a cikin maza akwai waɗanda suka yi tsarki da darajar sahabbai babu to su ake gaya wa idza sa'altumuhunna mata'an in kun tashi tambayar ya ku sahabbai matan annabi wani abu da za a nema kamar an ji a ce a kargo flight wani faranti da ko akushi za a ci abinci ko cokali ko kaza a ce a je gidan annabi a karbo in kuka tashi cewa a bayar fas'aluhunna min wara'i hijab ku tambaye su ta bayan hijabi ta bayan labule kar ka daga kofa labule ka yaya ka ce a bada kaza a labulen ina ta kaza ku tambaya in ba labule ku tsaya daga gefe ku ce a miƙo faranti waɗannan matan wa ake gaya wannan maganar su wa ake gaya wannan sahabban annabi wato ana gaya al'umma mafi tsarki magana kenan akwai wanda ya kai su tsarki to waɗannan din su aka gaya wannan to a ce wasu su suka fi cancanta da ni a gaya musu wannan sura ta 33 surar al-ahzab aya ta 53 wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iyyakum wad-dukhul 'ala an-nisa ahir dunku ka shedun ku da shiga wajen mata kila ya rasulullah afara'aita al-hamar aka ce ya manzo Allah dan uwan mahaifi fa kanansa kanan miji kai ya yake wa huwa qaribu zawji wato makusancin miji ka akhihi kamar dan uwansa wa bin akhihi ko dan uwansa wa ammihi da baffansa wa bin ammihi da dan baffansa wa na'uhum da kamar abin da ya kama da haka qala manzalan sulmati alhamu almaut ai gubaki dama da kadima take tana ai ba haka aka so ba mijin kanan miji ya miji kyau to kasa ka ce kannan ka su daina shiga gidanka an gane ku ka sa musu iyaka an gane to kage yanzu ba ruwan mu ko kuma sai yanzu ya cusa kai cikin gida wai dan unguwa ma dan unguwa fa kawai sai shiga gidan mutane ba dan uwan miji ba dan uwan kowa ba kawai dan unguwa ne sai yanzu ya cusa maka kai cikin gida an kai magana a ce ka cika masifa Allah ya tauba wannan hadisin Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito shi hadisi yana cikin sahih al-Bukhari juz'i na 330 hadisi mai lamba 2232 ina cikin sahih Muslim juz'i na 7711 hadisi mai lamba 2172 Imam Tirmidhi ma ya kawo shi a cikin sunan juz'i na 2 shafi 318 hadisi mai lamba 2181 وكيفي على ذلك كلما يخالف شرع ربك ياكي اروامي البركة كيكي يستدب ونعبد يسابع وشرار أبنجدك أكون وانا ناك بعد المثال فلا تغتري بما يلزمك من الطاعة لزوجك كدا أبن ديك لزم تركي نتاعة قمدنك لزم تيكي أي يدوديك حتى تطيعيه في المعصية هل إذا من تكون مسداعة أتكين سابعن الله فإنما الطاعة في المعروف دنك إنت داعر أنا إنت نتناب اللي شرع تيدر شيء ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق باع إن داعك وقابلها لتا كن سبا مهلك عندي وأن داعر إذن كاي تسابوني لألا توكركي أنقاني وأن حكم مجي نفرقوك ناكم ما تستطيع مسا داعا at all cost no matter what ذك إن داعا يتي مسا داعا تيدين أتكن سبا الله an gane kamar waɗannan da muka ba da misali asali haƙƙin miji na biyu akan matarsa wa min haƙƙi zawji ala zawjatihi an tasuna irdahu ta kiyaye mutuncinsa wa ta hafiza ala sharafiha ta kiyaye masa darajarta da matsayi da martabarta wa an tar'a malahu wa waladahu ta kula masa da dukiyarsa da ƴaƴansa وسائر شؤون منزله لثورا الامر جدنسا لقوله تعالى ثم فدر الله ملوكي ديتي والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله النساء 34 فالصالحات كن غنا غرتتن ماتا قانتات ما صدا اني ga mazajin su ما صدا اني ga ubangijin su حافظات للغيب بما حفظ الله سنا kiyayewa ga fake da abin da Allah ya ba su ne kiyayewa ya bata amanar kanta Allah ya bata karki dauka cewa ɗan kin yi saban Allah ko kin abinda mijinki kika saba kawai a gabanin ki zamanto amanar miji ta hau kanki amanar ubangijinki ta hau kanki to ubangiji ya ba duk mata amana ta tsare masa kanta an gane ku kar ta yadda wani ya ji dadi da ita ta mummunar hanya ba wai ta hanyar saduwa ba ko ta kallanta ya ji dadi ka ta yadda wannan amana ce da Allah isa wa kowace mace bai ta a hannunta lalle ta kiyaye wannan to in kuma miji yazo ya aure ta yanzu amana ta kara nauyi an gane ku da kan amanar ubangiji sai kawai sai amanar iyaye ta zo ta karu sai kuma amanar miji ta zo ta ne ta dadu ana nan kuma sai ta yaya ta zo akai gaba kuma ta jikoki ta zo haka ne idan uba ya zama mutumin banza ba ta safai kasancewarsa mutumin banza kan yi tasiri akan ƴaƴansa amma idan uwa ta zama mutuniyar banza to sai ya yi tasiri akan ƴaƴanta shikenan yanzu an ma zo gurin it is just yesterday jeje na abin ya faru an daura ya wani yaro aure da wata mata sai ta yi sata a gidan yarsa yarsa uwa ɗaya uba ɗaya sai ta yi sata a gidan an saki jiki da ya ta asin sadaka ko sai ta sata sai ta ita ai wallahi ba zai aure ta ba kada ta yi sai ban masa barawo kun gane magana sai an zo gurin kenan ku yanzu da namijin ne za ta kare haihuwa rawo kun fahimta to tasirin irin wannan abin akan ya mace ya fi ƙarfi akan ɗan namiji to da haka ainihin amanar akan ta take yin da yawa ubangiji ya ba ta amana za ta kai matsayin da iyaye sai kuma su zo su ba ta za a yi gaba har yanzu wanta ma sai sun ba ta amana sai miji ya zo ya ba ta sai yaya su ba ta kuma sai jikoki har ta tsufa in ta yi abin da ba daidai ba sai an aibanta a jikokinta kamar kakarsu ba mutum ne kirki ba ce sai an faɗa ai ga ubansu da kakansu kuwa za ka ya mutu shi ma mutumin banza amma ba za a faɗa ba ai baban kakansu ba mutumin kirki ba ne amma sai a ce kakarsu ai ba mutum ne kirki ba ce to da haka amanoni da ke kan mace da haka Allah ya ce fasalihatu qanitatun hafizatun lilghaibi bima hafizallah سورة النساء 34 ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سوى بدر النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية في بيتها في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها ماتا ميكيو تي مكياياتي اجدا مجلتا كما ابرتا بياتي ايتاك مدكي وانا اكباتا وانا اجيس ان اكباتا انغاني وداك بي واجبي حق مجيني اكم ماتا ta tsare masa gidansa ta tsare masa dukiyarsa ta tsare masa mutuncinsa ta tsare masa kanta kuma ta tsare masa zuriyarsa da duk wani abu wanda ya shafe shi as-salis wa min haqqi az-zawji ala zawjatihi ina daga haƙƙin miji akan matarsa karo na uku an ta tazayyana lahu wa tatajammal kai masa kwalliya kai masa ado wa an tabtasima fi wajhihi da'iman wa la ta'bas ko yaushe suka hada ido ta yi murmushi kada ta yadda ta hada rai kada hada fuska ta fuskar shanu la tabdu fi suratin yakrahuha kada ta yadda ta bayyana a gare shi a sifa wanda yake kyama in ta haka to ta samu matsala fa kada akhraj at-tabrani min hadith abdullah ibn salam imam at-tabrani ya fitar daga hadith abdullah ibn salam qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace khairun nisa'i mafi alkhair mata man tasurruka idza absarta ita ce wadan ka kalle ta sai ta faranta maka rai an gane wa tuti'uka idza amarta kuma take maka da'a in ka umarce ta wa tahfazu aibataka a gaibataka fi nafsiha wa malik kuma take kiyaye fakuwarka a karan kanta da dukiyarka wai ba za ta ce ai bari ya baya nan bari mu sakata muwala ba ko ai ko su mata sai ce ai baya nan bari mu sakata muwala a'a da kana nan da baka nan Allah take kallo ba kai ba a stage matakin farko tana kallon ubangiji dan wannan abin da take maka Allah isa ta sai maka shi isa take an gani wannan hadisi yana cikin sahih al-jami'a hadisi mai lamba 3299 wal ajab kullu al ajab min ihmal al marat li nafsiha fi baytiha bi hadrat zawjiha abun mamaki matuka sai ka ga mace ta banzatar da kanta a gidan mijinta kuma a gaban mijinta mijin nata ina nan amma ka ganta ta shigo wata birgiza kama wa ifratiha fil ihtimal bi nafsiha da sakatin ta wajen himmatuwa da kanta wa ibda'i zinatiha da bayyana kwalliyarta inda al-khuruj min baytiha an lokacin da za ta fita gida in ka gama ta yi kwalliya society musamman namu za ta fita unguwa ko kage yaran da in ka zo dama ka tarar da yaro ya yi haka a kofar gida ya miƙe ka faɗa in ka tambaye shi yana wannan kuni-kunin cewa wallahi da shi za to kana shiga gidansu za ka je ka tarar uwarsa ta ɗauki mai kasko tsingaro tana goge kaushi wai za ta je unguwa yanzu shi ma yaro ba wai mai gidan ba shi ma ɗan ya san ba ta kwalliya ta zauna a gida in dai ga ana goge-goge to fita za a yi ka ga wannan bala'in shi ya biyo al'umma ko yanzu ka je ce ne yanzu sun ga ummata ya kwalliyar da ba ta saba yi ba su ce umman guwa za ki sun san ba a irin wannan kwalliyar a zauna a gida an gane yanzu ka ga 'yan mata masu tsalla sun ɗauka ko da ka barna ta yawa wallahi wata idan ka ga inda ka hado abincin da ta fito maka wallahi sallahi ba za ka ci ba ba wai zancen ka ci ake ba zuciyarka ma sai ta tashi amma kawai wannan eko karima da kai ta goge san sai ka zo sai ka tsaya kana ci kamar kana abin kwanaki wani kalbi ya yi yawo ban sani ba ko kun gan shi wata tana sai da abinci maman wace ce zuba min na kaza zuba min daga tana gumi gumin yana yanke yana fada cikin abincin karshe da biya abu ta sa nuda inda take ɗebowa ta share gumiyar wannan gaya maka da za ka ji wani gidan ka gai lokacin da ake abincin da kake tantewa wallahi ba za ka ci ba za ka ci hasali in kai in ba kai sa abu ma sai kai amai daga abin da ka gani amma ga shi nan da ta yi wannan wanke-wanke ta yi waye shi kenan to kaga wannan matar gidan inda tana da abin nan da sai ta riga mijinta haka nan sai ne mata ta kwalliya to amma abin da aka saba musu tun suna kanana shi ne yi kwalliya ke tafi fita za ta fi talla za ta fi kaza to da haka in ta je gida ma ba za ta yi kwalliya ta zauna a gida ba sai ne sai za ta fita Allah ya sauke hatta sadaka fiha qawlu man qala har maganar wani da ya fada ta gaggata akan mata kirdun fil baiti wa gazalun fi shari biri a gida barewa akan hanya wato in ka ganta a gida kamar biri ya biri yake a gida ba kyau an gani amma barewa a waje ba kyau ne da ita ka ganta kyakkyawa to kamata yi ta zama to barewa a gida biri a biki a waje fattaqillaha ya amatallahi fi nafsiki wa zawjiki dafa yake baiwar Allah ki ji tsoron Allah a karan kanki da mijinki fa inna wa haqqun nasi bi zinatiki wa tajammuliki mijinki shine mafi cancanta daga cikin mutane ga audanki da kwalliyarki wa iyyaki wa ibda'a az-zinati liman la yajuzu lahu ru'yatuha a hirdinki da bayyana kwalliyarki ga wanda bai halatta ya gani ba fa inna hadha min as-sufuril muharram wannan yana daga cikin as-sufur shine fita tsarara da musulunci ya haram an gani الرابع ابن هدو ومن حق الزوج على زوجته ان تلزم بيته انا daga haƙƙin miji akan matarsa ta lazimci gidansa bala ta khuruja minhu walau ila almasjid illa bi iznihi kadda yatayadda ta fita daga gidan ko da masallaci za ta tsere izinin sa da kauli ta'ala saboda fadar Allah da yace wa qarna fi buyutikum al-ahzab 33 kuma ku tabbata a cikin gidajenku kar ku yadda ku fita sai da izinin mazajenku an gane in kun nemi izini sun muku izini ku tafi in ba su muku izini ba dole ne suna da haƙƙi ku zauna kar ku je ko ina wa min haƙƙi zawji ala zawjatihi ina daga haƙƙin miji akan matarsa Allah ta'azana fi baitihi illa bi izni kada ta bada izini wani shigo gidansa sai da izinin sa li qawlihi sallallahu alaihi wasallam saboda fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace haqqukum alaihinna alla yudina furushakum man takrahun haqqinku akan su kada su takar da shimfudunku ga wanda kuke kyama wala ya'zanna fi buyutikum liman takrahun kuma kada su izini ga wanda kuke kyama ya shigo gidanku saboda kun ko zo ka ganshi ranku zai baci an gane ku wannan hadisin ya gabata da muke magana akan haƙoƙin miji mata akan mazajensu an gane ku da haka duk inda kuke da mutumin da mijin ke yace baya son ya ganshi a gidansa ko baya son ku yi alaka da shi ki rabu da ki bari karki ce dan na aure ka za ka hanan miji yanzu wannan alakar da take tsakanin ku mijin ya ne ya datse shine aljanna ki shine wutarki duk sanda kika ce ni ba za ka hana ni zumunci ba sai zo ran sai baci sai kuma kin yi laifi kin dauki zulmi to da haka da wannan ke dauki hanya ta lalama ba abinda ba iya maganin sa in an bi shi a sannu kamar yin kika yin faya fo faya to ke karshe gobara za ta tashi a daki an gane to da haka sai ki bi san wa min haqqi zawji ala zawjati an tahfaza malahu na daga haƙin miji akan matarsa ta kiyaye dukiyarsa wa Allah tunfiqa minhu illa bi izni kattaciyar daga dukiyarsa sai da izinin sa li qawlihi sallallahu alaihi wasallam saboda fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda yace wa la tunfiqa imra'atun shay'an min bayti zawjiha illa bi izni zawjiha kada mata ta ciyar da wani abu daga gidan mijinta sai da izinin mijin nata kila wala ta'am aka ce ya rasulullah ko da abinci qala manzo Allah yace zalika afdalu amwalina abinci shine mafi fitin dukiyar mu babu abinci a gida da zaman lafiya ne ba zaman lafiya ita ma ba za ta zauna ba an gani to wanda za ta yaji akan kudin jefani ta kashe kudin motar zuwa gida ninkin kudin jefani an gani ku wata aka samu ta haka ne mijinta 2000 yake ba ta kudin jefani yau ba shi da kudi sai ba ta 1000 sai ta tafi gida ta kashe 2700 zuwa yanzu ta kashe 2700 wai me ya faru wai ya ba ta kudin jefani bai kai ba nawa yake baki 2000 nawa ya baki 1000 to yanzu nawa kake kudin 2700 kudin zuwa gida dan Allah da ka saka naira 1000 ba duk ba magana ta kare sannan 2700 din da ta kashe mukaddara an kaje can za a bata ta dawo dan Allah yana ta saje su bashi ta to da ta ci bashi ta tafi yaji da ta ci bashi ki cika kudin jefani wane ne tare da ci bashi ta cika kudin jefani in ya so ta zo mai gida ta ce da shi na ci bashi na ji na cika amma saboda tsabar abin nan ta ninninka abin da zai yi kamata kudin jefani na kwana uku ta kashe shi a mota Allah ya sauƙaƙa wannan hadisin Imam Tirmidhi ya rawaito shi ina cikin Sunan Tirmidhi juz'i na uku shafi 293 hadisi mai lamba 2203 ina cikin Sunan na Abi Dawud juz'i na 9 shafi 478 hadisi mai lamba 3548 ina cikin Sunan Ibn Majah juz'i na 2 shafi 770 hadisi mai lamba 2295 bal min haqqi zawji ala zawjatihi ba wai tacciyar daga dukiyarsa ba a'a na daga haƙƙin miji akan matarsa Allah tunfiqa min maliha in kana laha illa bi izni zawjiha dukiyarsa ma da take da ita kada tacciyar sai da izinin mijinta an gane ku saboda ne li qawlihi sallallahu alaihi wasallam saboda fadar manzo Allah su sanin ce laysa lil mar'ati an tantahika shay'an min maliha illa bi izni zawjiha mata ba ta da damar da za ta keta wata alfarma ta wani abu na daga dukiyarta sai da izinin mijin wannan hadisin hadisi ne muttafaqun alayhi ina cikin sahih al-bukhari juz'i na 9 shafi 295 hadisi ne lamba 2595 ina cikin sahih muslim hadisi mai lamba 226 an gane ku da yace wa zawjuha shahidun ay hadir idan mijinta yana an gane to kuma zan yi sai ina fi akwai hadisin Abdullahi dan Mas'ud ko matarsa Zainab wata rana da sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musu wa'azi yayin yau maza khutba yaje musu khutba a ciki ya kwadaitar da su cewa su ciyar su sadaka yace mata ku yawaita sadaka na ga yawancin ku yan wuta ne suka ce ya rasulullah saboda me yace saboda butulcin ku Allah miki wa butulci yace a kuna butulci wa abokin zama miji da zai kyautata miki tsawon rayuwa ran da zai ya bata miki rai sai kike ban taba ganin alherin ka ba kullun cutar da ni kai kuma lokacin da zike fada ta ita ma ta san ƙarya take yi ƙarya take ko bata ƙarya take ba wanda biye bi ta ma san ƙarya take yi inda kullun yana cutar da ita me yasa je ba ta fada ba ko me yasa ce karan je ba ta fada ba a satin nan ma gaba ɗaya ne ta fada Allah ya sa kun gane to a je ƙarya take kenan to sai mata suka ta ba da sadaka wannan ta saka wannan ta saka sai ta cire gwalagwalanta na kun dan yan kunnata bayar wata ta hada da zobe da sarako da sarka da munduwa da suke sa a kafa har da zoban kafa da ake sawa wata sarka ta kafa da suke sawa ta yan yatsu duk a cikin ake ta cire ana zubawa ana bayarwa sadaka mata Abdullahi dan maso da ita da je masallaci bata je da komai ba saboda haka sai ta zo gida sai ta dauki sarkar da za ta je ta kai ta dauki wasu gwalagwalai nata ta zo za ta fi sai ga Abdullahi dan maso ina zan ki je sai ta ce ai kaji abin da ya faru da yake ka san su matan sabai suna da wannan tsakanin su da sabai duk karatun da suka ji sai sun gaya junan su in mai gida ne ya je ya gaya mata in ita ce ta je ta gaya mu ba irin mu bane yanzu da kaji kana Allah Allah ka gaya matar ka wani abu to wani abu ka faɗa a kanta saboda kai ne yanzu kai ne benefit naka ne kai za ka amfana in ka ji tana kokarin ta gaya maka wani abu faɗa ka su za su ita za ta amfana ta gaya maka sai to kaji mai gida kaji fa abin da aka ce to su duk abin da ya faru sai su faɗa sadaka sai suka rayu cikin ilimi kuma cikin jin daɗin addini dan idan kana da ilimin addini za ka ji daɗi to sai ce a wallahi ni da ayyanki muka mutuncanta da wannan dukiyar da aka ci ba mu mu ci abinci shani kan ba zan baka ba ba kai ne niyya ba annabi ne niyya kaiwa ita ya tawai ko ba za ki kai ba ai dai sai na ba da izini za ki fita ku in ba haka ba taku daya wuta taku daya karin zunubi har ki je ki dawo to can da yake ta so sai ta ba da sadakan nan dare su ta yanzu ga mafita ka ba ni dama in je wajen manzo Allah in gaya masa ga abin da kace in yace in kawo maka kawma in ba haka ba shi kenan ba shi sai ce yayi je ki sai kauce da hanya sai ya san za ta je ta kai da ko ne za ta je ta dawo sai ta je gidan manzo Allah sai ta kwankwasa kofa kwankwankwan sai ce falam ajid indahu bawwaba ban tarar da mai tsaron kofa yayi gaskiya kana so ka zauna lafiya kai gaskiya kai adalci ka kiyaye zalunci amma muddin za ka yi zalunci wallahi ko ba wai mai gadi ba ai wata kofa yake sa bulletproof ko to wai ba wai kofa ce bulletproof ba in a ɗakin gaba ɗaya an ce wai shi ne bulletproof wallahi ƙarya take yi ba ba wanda yi zalunci sannan idan da wanda yi zalunci ya kwanta ya bacci take nutsuwa ƙarya ne ba zai yi ba ba zai yi ba kawai ba zai yi ba ne alƙawari ne na Allah ba yadda za a yi mutum ya zalunci wai sannan kuma ya kwanta ya bacci da mai shari'a ƙarya yake ba zai yi ba kai ba ya kana mulkan mutane ba ko a gidanka ka ke yin zalunci adalci wallahi ba za ka kwanta kai bacci lafiya ba kuma baka gano wannan baka gwada yau ka gwada kai zalunci a gida gwada za ka yi sai gidan ka gane gaskiya ne ko ƙarya ne ka gwada yau kai zalunci a gidanka yau za ka yi zalunci a gidanka sai ka je ka kwanta ka ga za ka yi bacci inda ya kamata sai ka gane ashe abin da ya sa jiya ka yi bacci har da yau ka yi adalci ne yau da ka yi zalunci za a hana ka bacci karkace to ga sunan suna ta yin zalunci kuma suna kwanciya su yi bacci a'a ai ba bacci ne ba za su yi ba amma ƙarya ne a ce da an yi bacci da zuwa ƙarya ne to sannan kun san da yawan su ya musu allura ma su yi bacci baccin ya gagara sai yawan mutum allura wasu ma kaji da kansu suke wa kansu don su yi bacci akwai mutum akwai gwamna da aka gaya mana bil ɗinsa na giya da yake sha saboda ya bacci a duk wata naira miliyan 33 naira miliyan 30 saboda ya kwanta ya bacci ka kai da kake kwanciya kake bacci ba ko kwabo ko biya kake kai ma to kuma ka ga bayan shi ba sai ya biya ɗi bacci kuma abinda zai sayar haramun ne ka ga shaiɗan ya zo kuma ya ne ya ƙawata masa wani abu to tunda kaji sun faɗa yanzu duniya ba sai abin da kaji ba an gani Allah ya sauwa to saboda haka sai ta gaya manzo Allah ya rasulullah kaji inda muka yi da ta gongo sa kofar mai tsaye waye kace Zainab sai ce ayyu zayani boy ta Zainab din tace matar Abdullahi dan maso to dama kuma suna da dangantaka da manzo Allah saboda haka aka bude mata kofa ta shiga sai ya rasula kaji kaji da muka yi da Abdullahi dan maso lokacin da kai maganar sadaka a masallaci ni ban je da komai ba na je dakon ka maka kuma sai ta da shi da ayyan su kuma cancanta da wannan sadaka to shine nace zan zo tambaye ka in ka ce in bashi sai in bashi in baka ba kuma sai in baka sai ce eh ki bashi kina da lada biyu ladan sadaka da ladan sila sadar da zumunci wanda haka haƙƙin miji ne akan matarsa ba dukiyarsa ba dukiyarta ma sai ta nemi izinin sa sannan ta ce an gane ku to Allah ya kyauta Allah ya dora maka ni wannan ga makwana ne insha Allah in Allah ya kai mu mako sai mu dora daga nan inda muka tsaya to da karshe na yi mana barka da sallah da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala karbi azumin da muka yi da ibadun da muka yi a cikin watan Ramadan ya karbi addu'o'in mu ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya maimaita mana shekaru masu yawa cikin imani da lafiya da wadata da arziki mai amfani kamar yadda yake roƙon sa subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta mu ayyuka na ƙwarai abin da ya rage cikin rayuwar mu ina godiya ga ƴan uwa da suka yi ta kira na da azumi da wadanda suke min barka da sallah Allah ya saka da alheri Allah ya bar zumunci Allah subhanahu wataala ya amsa daga wajenmu ga baki daya wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrim wa anim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله